لك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
نعم الله مدوكين سركي يتي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وانا آير أمويتو دقى عبد الله بن عباس دقى أنس بن مالك شوية عند من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي نصر الله يقول إمس مكة سي مسحبي الكور شوى الله جباس ملك فارس دملك الروم ثم نبكي يهود سيسكي شوى ina wane shi haihata wannan abin yayi nisa tatsuniya ce inji munafikai da yahudawa min aina li muhammadin mulku farisa war rum ina muhammad zai samu mulkin farisa da rum kum a'azzu amna min dalil sun fi wannan izza sun fi tsaruwa daga abin da yake tsammani alamati muhammadin makkah wal madina hatta tami'a fi mulki farisa war rum mulkin makkah da madina bai ishe shi ba har yana fadin mulkin farisa da rum wato ina shi ina wannan sai Allah ya saukar da wannan aya قل اللهم مالك الملك كتشي يا الله مالك الملك يا مملكين سروتا يا مي مملك السروتا حننسا تؤتي الملك من تشاء كان بايد ملكي جواند كسو وتنزع الملك من تشاء كقواتشي تجواند كسو أتكين شوا وتنزع yayin da kan cewa ba wai haka kawai zai rabu da mulkin ba mai mulki kwace shi Allah zai yi da karfi a nuna masa cewa an fi shi mulki ba kawai ba wato tumbuke shi ake daga hannunsa ba ya fadi bisa bai sani ba a'a yana kankama da shi yana rike da shi Allah zai kwato shi daga hannunsa haka sifar Allah take watanzi'u man tasha watanzi'ul mulka mimman tasha watu'izzu man tasha kana bada izza shine daukaka da tsaro da rinjaye akan wanda ka so wato billu man tasha ka kaskantar da wanda ka so ya zama to wulakantacce to zartacce kowa ya galaba akan sa kowa ya taka shi watar biyadikal khair alkhairi ga baki ɗayan sa a hannunka yake innaka ala kulli shay'in qadir kuma lalle kai ne iko ne bisa komai wato da suka ce ina zai samu mulkin farisa da rum shine Allah ya saukar da wannan ayar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a ciki akwai daura zukatan annabi sallallahu alaihi wasallam da muminai akan gaskata alkawarin Allah da kuma rashin yaudaruwa da karfin duniya da nuna cewa ai kanfi ga baki ɗaya a hannun Allah ne duk karfin daula in ta samu mulki Allah ne ya sa ta a cikin wannan matsayin kuma shine zai kwace ta shi yasa ba a taɓa samun wata daula wadda ta dawwama bata gushe ba ko akwai daula wadda ta dawwama bata gushe ba har yanzu babu ita kowa ya tsaya wannan abin nan baturen nan da ya yi littafin masanin tarihi Anno Toynbee littafin a cikin littafinsa na tarihi ina ji littafinsa na tarihi ka ga yadda Allah ta'ala yake mulki haka kuma ma a cikin yadda tarihin daular Rum na Edward Gibbon The Rise and Fall of the Roman Empire shi ma ka ga yadda Allah madaukakin sarki yake mulki babu wani wanda sai ka ga ana hir din aka kawo kissar wani sarki da yadda Allah ya tsare shi sai ka ga ba zai taba gushewa ba daular tasa sai ga lokaci daya abin ya tafi to wannan hakika ce ta Allah da Allah yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi an rawaito daga waɗansu daga cikin tabi'ai sun ce sababin saukar wannan ayar shine Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah madaukakin sarki ya ba mu al'ummarsa mulkin farisa da rum sai Allah ya saukar masa da wannan ayar wato yake umartarsa ya roki ya faɗi wannan a matsayin addu'a Allah kuma zai ba shi wannan haka mai neman mulki a bisa wannan athar din, mai neman mulki ya nema da wannan abin da aka tsoho ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma da ya nema din Allah madaukakin sarki ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin Farisa ita ta so mu faduwa. Farisa ita ta so mu faduwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya da shekara 12 ba sai da Farisa ta fadi, don a cikin kusan rabin khilafar sayyidina Umar, wato kuma shekara 8 kenan bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya karya Farisa. Haka dalika daular Rum, daular Rum a lokacin nan abinda ake ma'anar daular Rum, daular Rum ta kasu kashi biyu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai ta gabas wadda take da headquarter ta a Constantinople, wanda shine yanzu Istanbul, shine birnin Istanbul na Turkiya, nan ne headquarter ta, wanda lokacin Julius Caesar yana sarkin Rome shine ya maida shine yaje ya gina Constantinople Constantine, wanda ya zama Kirista shi ya gina wannan gari, ya mayar da headquarters ta can. A lokacin nan aka so ma samun dalilin, aka so ma samun farkon rabuwar daular Rome shekara 300 kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo, daular ta riga ta rabu biyu, da ta gabas ita ce a Constantinople, da ta yamma ita ce a cikin garin Rome wanda yake cikin Italy. To in aka ce daular Rum a wajen Larabawa a lokacin, ana nufin inda wato Syria, Sham, wanda a nan wajen suke duk a nan wajen sun zo sun sanya gwamnansu, wanda tamkar karfinsa kamar ya fusa, yana nema ya munafasa da karfin shi kansa a sarkin Roman Empire din ga baki daya da Constantinople din. To ita kanta daular Rum da take Syria a zamanin Sayyidina Umar a hannun Abu Ubaida ta Amir ibn al-Jarrah, shi ma Allah madaukakin sarki ya sallama mulkin ga musulmi. Ita kanta kuma Rum din, headquarter Constantinople din, bayan shekara wajen shekara nawa kenan, bayan shekara wajen 900 da wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya sallama wannan daula a hannun daular musulmi karkashin daular Uthmaniyya, ta zo mantuwar karkashin daular Uthmaniyya a hannun Muhammad al-Fatih a shekara ta 453 ta miladiya. Saboda haka kaga Allah ya sallama mulkin a Farisa da Rum ga daular musulmi. Amma kaga alƙawarin Allah maɗaukakin sarki, in dai Allah ya alƙawarin zai zo, sai dai lokaci, ba lallai ne Allah maɗaukakin sarki ya a lokacin ka kai mai addu'a ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan addu'ar, Allah ya tabbatar kuma ya ma al'ummarsa bishara, amma abin bai wakana a rayuwarsa ba sallallahu alaihi wasallam, amma ya wakana a rayuwar sahabbansa wanda suka ji wannan addu'a. Allahumma, ma'anar Allahumma ya Allah, siga ce ta larabci, ma'anar Allahumma ay ya Allah, ba dan haka ne ba a cewa ya Allahumma in ba dai a cikin waƙar Larabawa ba, kamar da Ibn Malik yake cewa shadda ya Allahumma fil qaridi, cewa ya Allahumma wannan shurubi ne, in mutum ya ce ya Allahumma to yayi kuskure a Larabci, sai dai ya zo a cikin waka, in mawaki ya waka za ta kare, in ya kan cewa zai ce Allahumma kai Allahumma kaza, waka za ta kare, sai ya kara ya, to ya zai iya yi a waka wannan ya halatta. Amma abin da yasa ba a cewa ya Allahumma, saboda ita kanta Allahumma din ma'anarta ya Allah, saboda kan kace ya Allah, ya Allahumma kamar kace ya Allah ne, yasa ba a faɗa. Wadansu sun ce wannan kalmar a uslubin addu'ar, uslubin kiran Allah ne da yaren Ibriya, yaren Ibriya Hebrew, domin Hebrew haka suke kiran Allah, Elohim, Elohim, in suka zo addu'a kuma su ce abinnan Elohim. To wannan shi ne da aka yi nakalinsa a Larabci, Larabawa sai suke cewa Allahumma. To a shahid dai kiran Allah ne, addu'a ce da sunan Allah, ya Allah. Allah shi ne suna da haɗa dukkan sunayen Allah da sifofinsa, shi yasa ma waɗansu daga cikin magabata suke cewa ismullahi al'azam shi ne Allah, shi yasa kaga addu'o'in sunna masu yawa suna farawa da Allahumma ne, addu'o'in sunna masu yawa, kamar a cikin hatta addu'a da ta zo a cikin alqur'ani da rabbana atina, kamar addu'ar rabbana atina fid dunya hasana, an ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam aghlabin abin da yake faɗa a cikin addu'a, aghlabin abin da Allah manzo Allah yake roƙa a addu'arsa, Allahumma raqa, Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Idan mutum zai addu'a, ya addu'a da sunan Allah, ya kira Allah da dukkan sunayensa, kamar ya kira Allah da dukkan sunayensa ne. Allah ya ce ku kira Allah da kyawawan sunayensa yanda za ku yi addu'a. To in ka ce ya Allah ko ka ce Allahumma, kamar ka kira Allah da dukkan kyawawan sunayensa ne. Siga ce ta wato siga ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana, gashi Allah ya so mu ci Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan ya ce malikal mulk, ya Allah ya malikal mulk, wannan akan harf akan sigar munada al-mudaf. Sigar munada al-mudaf sai ka kawo shi da fataha malika, ai ya malikal mulk, ya mai mulkin ya mamallakin sarauta. Al-malik shine mai mulki. Al-mulk, al-mulk nau'i ne keɓantacce na al-milk. Al-milk shine mallaka, ownership, mallakar abu, ka mallaki raqabar abu. To al-mulk nau'i ne keɓantacce na al-milk. Za ka iya samun milk amma ka rasa mulk, ka samu mallakar abu amma kai baka da wannan sarauta. Kamar sarauta shine wanda ya tara ya zamanto ka tsaya akan maslahar wanda ka mallaka, bin ragbati war rahba, da kwaɗayi da ban tsoro. Wato wanda ya jika, wanda ya maka kyakkyawa kai masa kyakkyawa, wanda kuma ya ƙi binka ka bashi kashi, shine ar-raghba war-rahba, mulki, sifan mulki kenan. To Allah shine yake da wannan. A cikin wannan akwai addu'ar Allah da sifofinsa. Yana ɗaya daga cikin Allah, yana daga cikin abinda Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu ne, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah yana da kyawawan sunaye, ku kira shi da su. To daga cikin sunayen Allah malikul mulk, kuma ya dace yayin da zaka nemo abu a wajen Allah ka neme shi da sunan da ya dace da sifar da ta dace. Baka ce ya muntaqim, ya qahhar, ya jabbar, ya qasim zaharat al-jabajira, da sauran wa'annan sunaye na izza da qahar da rinjayen Allah. Kace irhamni, ko kuma kace urzuquni, wannan sifar ta dace wajen inda Allah ya nuna qahari. Arziki ya dace da ka nemi al-arziki da sifar rahama ta Allah, da sifar azurtawa. Kace ya razzaq urzuquni, ya khairar raziqin urzuquni, ya rahman ad-dunya wal-akhirati wa rahimahuma urzuquni. Duk wannan sifofi ne na rahama sun dace da wannan. Ko kuma ka zo ka ce ya rahim azib al-kafara, ya rahim alayka bil kafarati zalama, kaga bai dace ba wannan. Sai ka da sunan da Allah ya dace, sifar kasa, sai ka amfani da ita wajen abin da kake bukata a wajen Allah. Yawan ya daga cikin tawassulin da Allah ya koya mana, da Allah da manzonsa suka koya mana. Yace ka gani da yake mulki ake nema, sai Allah yace aka kira shi da malikal mulk. Tu'til mulka man tasha, ita ma wannan sifa ce. Allah kana bada mulki ga wanda ka so, wannan shi ma sifa ce ta Allah wadda waƙi yana shaida gare ta. Waƙi yana shaida gare ta, wanda ba a tsammanin zai samu mulki sai ga Allah ya ba shi, wanda ba a da wata alaƙa da mulki da Allah. Har wayo idan mutum zai karanta wannan dai tarihin daular Rum, zai ga wannan ban mamaki. Zai ga irin waɗannan da yake sirdin labarukan sarakunan su ne. Duk wanda ma zai duba tarihi akwai aya akan sa, akan wannan Allah yana bada mulki ga wanda yake, wanda baka taba tsammanin cewa shine zai yi mulki sai Allah madaukakin sarki ya bashi mulki. Kaga lokacin da Bani Isra'il suka ce annabi, suka ce ma annabin su ya sanya musu sarki, yace inna Allaha qad ba'atha lakum Talut malika, Allah ya sanya Talut ya zamanto sarkin ku. Suka ce anna yakunu lahul mulku alaina, ya zai zamanto shine da mulki akan mu. Wa nahnu ahqqu bil mulki min, mu ne muka fucancanta mu sarauta akan sa. Wa lam yu'ta sa'atan min al mal, bashi da kudi, bashi da komai. Ya za a yi mulki babu kudi, bashi da komai. Ana ganin wato mulki dole sai da kudi. Sai yace inna Allaha astafahu alayhi, Allah ya fifita shi akan ku. Dai daga cikin sifofin mulki kenan. Ka duba wanda Allah ya bashi mutane, in ka ga Allah ya ba mutum wata sifa ta ɗaya ta fifiko akan mutane, ya fifita shi da waɗansu abubuwa. Sannan yace wazadahu basbatan fil ilmi wal jism, ya ƙara masa rabo na ilimi da kuma rabo na ƙarfin jiki. Ilimi wanda zai sashi ya zamanto amintacce mai amana, ƙarfin jiki wanda zai sashi ya zamanto ba shi da tsoro, kuma mai basira, mai ƙarfi wajen nasara akan abokan gaba, mai ƙarfi wajen tadbir, wajen rattaba al'amuran al'umma da siyasa.
to ka gani da suna ganin wannan bai dace da mulki ba wallahi yuti mulkahu man yasha Allah yana bada mulkin sa ga wanda yaso kamar yadda ya faɗa a cikin to nan ma kuma haka Allah ya ce tu'til mulka man tasha kana bada mulki ga wanda kaso ya Allah wa tanzi'ul mulka mimman tasha kana kwace shi ga wanda kaso wa tu'izzu man tasha kana bayar da izza ga wanda kaso daga ciki shine yadda Allah madaukakin sarki ya bada izza ga al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walillahi al'izzatu walirasuli walilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamu izza tana ga Allah izza tana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izza tana ga mu'mini lokacin da wannan aya ta sauko ne yayin da dan gidan Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yaji an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata magana yake cewa au to abun ma haka ne wato kamar ka zo kare wato kai a kare ni karanka sannan kuma yazo ya zamanto shine zai cinye ka wato yana nufin wai sun ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafaka yazo ya samu karfuwa yazo ya samu karfi shine yanzu wato wai annabi sallallahu alaihi wasallam zai nuna zai sallata kansa akan su shine sai ya ce to bari mu koma Madina la yukhrijanna al'azzu min hal adab me izza shine zai fitar da wulakantacce wai yana nufin su ne masu izza annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai su ne masu kaskanci da aka gaya ma dansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka gaya masa ya kira dansa ya gaya masa dansa musulmi ne shi ma sunansa Abdullahi sadiqul iman ba munafiki bane ana dawa daga yakin Tabuk ne yace kaji abinda mahaifinka yace yace ya rasulullahi yayi gaskiya la yukhrijanna al'azz min hal adal me izza zai kori wulakantacce kai ne me izza shine wulakantacce yazo ya tsaya a kofar Madina a daidai nan saniyatul wada inda ake shigowa in an zo shigowa Madina yana nan daidai asibitin Khalid bin al-Walid asibitin hakori na Khalid bin al-Walid in ka hau hanyar sultana daga masallacin Harami zaka tafi ta hanyar Jami'ar Islamiyya nan ne nan saniyatul wada nan yazo ya tsaya da takobinsa yace in ya taka yace zai shiga Madina sai ya sara wuyansa ba shi yace la yukhrijanna al-azz min hal adal ba to al-a'azz shine annabi sallallahu alaihi wasallam al-adall shine shi kuma zai fitar da shi daga Madina ake da shi yace ba zai shiga ba yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya ba shi izini shi sannan ya ba shi izini shi yace ya jama'ar Madina ku zo ku ga dana yana ni shiga gidana yace eh Allah yayi gaskiya kai ne wulakantacce to wannan shine wulakanci da shine ake gani babu kamar sa da har an tara an je an tara kudi an siyo kambuza a sa masa ya zamanto sarkin Madina shi yasa wannan hasarar ta fashe shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yake musulunci to ka gani Allah ya bada izza ko ina ko musulmi suka je haka Allah ya ba su izza kuma izzar da musulunci ce ba da wani abu na duniya ba shi yasa yayin da Abdullahi sayyidina Umar yake tura ma gwamnonin sa ya tura ma Amr ibn al-As yace mu mutane ne Allah ya ba mu izza da musulunci duk randa muka bar shi Allah zai kwace zai raba wannan izzar muna gani yanzu me ya kaskantar da daular me ya kaskantar da musulmi yanzu ba dan sun ba musuluncin bane jibi wannan mutumin prime minister abinin shugaban hukumar Falastinawa Mahmud Abbas Abu Mazin dubu wulakanci da tozarta inda yake wulakanta kamar kare an ce Bush zai ganshi yana rawar jiki Bush zai ganshi wani yana ganin wani kasaita ce wannan bayan sai da aka wulakanta shi sau nawa yana zuwa America Bush yake Condoleezza Rice ma take ganin sa ballantana Bush amma jibi irin su abin nan shugabannin Hamas suna nan da izzar su yanzu gashi karfi da yaji Isra'ila take cewa ai ba za mu zauna lafiya ba sai an janyo Hamas an zo an yi sulhu tare da su da sun ce ba zai yiwu ba a kyale Hamas a mai da su saniyar wari mu karfafa yan baruwan mu da addini akan su su karkashe su ya zamanto an ware su mu sanya mutanen Falastin su kisu tunda an zo za a yi zabe mutanen Falastin su suka zaba su nuna kan cewa su suke so to ba mai da su saniyar ware mu takura musu mu hana su yin wani abu su abin da aka zabi Ismail Haniya ya zamanto prime minister aka sa musu takunkumi amma duk gashi sai Allah madaukakin sarki su yake ba mu izza munafikai kuma da kafirai su ne a kasa to wannan ko da kaga duk wanda suka rike addini karshen al'amari akiba tana wajen su izza kuma ta su ce dan Allah ne ya rubuta Allah yana sanya izza ga wanda ya so wato izzu man tasha Allah yana bada izza ga wanda ya so Allah yana bada izza ga wanda ya so to wanda in ya mutun kana son izza to Allah ya ce walillahi al'izzatu walirasulihi walilmu'minin izza ga Allah ce take da manzansa da kuma mu'minai dan haka ka neme ta wajen Allah tabaraka ta'ala wa yudhillu man yasha Allah yana kaskantar da wanda yake so shi yasa da wannan take daga cikin addu'ar kunuti da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma Hassan jikansa Hassan ibn Ali sibtu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam innahu la yadhillu man walait innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait Allah sha'anin tabbas duk wanda ka jibince shi baya kaskanta duk wanda kai gaba da shi ka kishi baya samun daukaka wala ya'izzu man adait ba wanda duk wanda kai gaba da shi ka kishi ya Allah ba zai samu izza ba to wadannan sifofi ne na yabo Allah shine shayabo dan haka yake yaban kansa kuma ya nuna mana yayin da muke neman abu wajen Allah mu cika Allah da kirari mu cika shi da yabo da sifofinsa na gaskiya domin shi ya cancanci yabo domin wa yake wannan duk abinda Allah ya faɗa na sifarsa shine ainihin gaskiya akwai wanda zai ce shine wanda za a ce shine mai yi shine mai hanawa a ce za a yabe shi da wannan kaga ko in an yabe shi da wannan ina da hankali sai ya ce a daina zagin sa ake biyadika alkhair Allah a hannunka dukkan alkhairi yake nan ba a jingina sharri ga Allah ba domin baya daga cikin ladabi kuma baya daga cikin sifar yabo duk da an san alkhairi da sharri duk daga Allah shi dukkan kaddara khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko a hadisin Umar wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi min Allah kai imani da kaddara alkhairin da sharrin sa daga Allah shi to amma ba a dangana sharri ga Allah kamar yanda yazo a cikin du'aul istifta addu'a bude sallah wanda sayyidina Ali ya rawaito a cikin sahih muslim wal khairu kulluhu fi yadayk wa sharru laysa ilayk alkhairi dukkanin sa ya Allah hannunka yake amma sharri ba a dangana shi gare ka bai ce wal khair wa sharru laysa bi yadayk ba sai ce wal wa sharru laysa ilayk amma sharri ba a dangana shi ya zuwa gare ka ai la yunsabu ilayk duk da kai ne ka halicci abin amma ba za ka dangana shi ga Allah ba Allah kai kamar ba za ka ce Allah kai kamar idan ni talaka ba a'a Allah kai kamantar da ni a'a sai ka dangana shi zuwa ga sababi wa ma ansanihu illa shaytan ba wanda ya mantar da ni sai shaytan ba a dangana mantuwa ga Allah dan yana daga cikin sharri sai ka dangana shi zuwa ga shaytan ka dangana shi zuwa ga sababi amma wajen alkhairi ka manta da sababi ka dangana shi zuwa ga Allah Allah kai ne ka azurta ni kai ne ka bani mulki kai ne kai mun kaza kai ne kai mun kaza gashi kuma Allah da wasu daye ko ba haka ba ai da wasu daye ko kamar alal misali kazo aka zo baka nema ba baka san hawa baka san sauka ba aka zo aka dauki mukami aka baka kuma Allah ya rufa maka asiri ta wannan mukami ka san wanda ya maka wannan mukamin shine sababin da Allah madaukakin sarki ya sanya to amma in ka tashi ka kyale wannan in ka tashi wajen mukamin alakarka da Allah ka manta da sababi ka da fuskanci Allah Allah kai ne kai mun kaza kai ne kai mun kaza amma yana nufin kan cewa kai ka manta da ma'rufi ba kace a aini ba ka kai mun komai ba Allah ne ba kai mun komai ba Allah ne me kai dan kai Allah ne ala ne kai kamar fatanya ne kawai sai an dauke ka sannan za a yi fatanya da kanta za ta yi noma sai noma numi ya dauke ta zai noma to in kai haka kayi ka zamanto man la yashkurun nas la yashkurullah wanda baya gode wa mutane baya gode ma Allah in zuciya ya gode ma Allah ƙarya yake butulci ne a cikin zuciyarsa amma in yana gode ma Allah to zai gode ma mutane saboda haka ba a dangana alkhairi ga Allah amma alkhairi shi ake danganawa zuwa ga Allah yana ɗaya daga cikin sifofin yabo na Allah biyadikal khair kamar yadda yazo a cikin ɗaya daga cikin sigogun afdalul kalam biyayyen magana da Allah ya faɗa da annabawa suka faɗa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir ɗaya daga cikin sigogin wannan zikiri wanda yake shine fiyayyen ita ce addu'a da tafi komai ta ranar Arafa kuma fiyayyen abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi da annabawa innaka ala kulli shay'in qadir lallai kai Allah mai iko ne bisa komai sannan Allah ta'ala ya ce tuliju laylatin nahar Allah kai ne kake sanya dare a cikin rana ma'ana wato ka rawa wato ka shigar da yanzu alal misali karfe 7 yanzu a cikin dare take ko to wani lokaci Allah zai shigar da wannan cikin rana sai mu waye gari karfe 7 ta zamanto cikin rana waye ke da ikon yayin wannan an taba zama an yi conference kamar yadda ake akai conference in Kyoto a zo a toshe a zo a rage makama hayakin matamashi da ake fitarwa mun san conference in Kyoto ko na Japan da akai aka ce kowace kasa ta rage irin makamashinta dan wai a rage wannan ramin na sama nace ai sai irin wannan conference din a zo a ce ai abinda zai mana magani kamata yayi ya zama to kan cewa dare a rage shi matuka yanda yake zuwa tunda rana in akai rana tai tsawo bayan kasa yana tafarfa bayan kasa yana dumi yanzu fiye da da to ɗaya daga cikin hanyoyin da za a rage dumin bayan kasa shine a rage tsawon rana general ba umuman wato kasashen da suke da tsawon ranar su awa 12 a rage musu ya zama to tsawon ranar su awa 11 wanda suke da awa 15 a rage ya koma awa 14 a zo a yi conference irin wannan a zo a ce za a yi wannan ka san mutane ka san ba za a iya ba dan haka dan an san ba za a iya din ba ba ta ba tunanin sa ba ka san waɗansu mutane sukan kawo idea ta hauka to wani lokaci akwai haukan da shi ma ya san iyakar sa akwai haukan da ya san iyakar sa to ko wannan haukan ba su yi ba akwai wani akwai wannan dan sarkin ai Muhammad al-Faisal wanda ya fara bankunan musulunci ya taba kawo wata irin waɗannan fikiran ake ganin irin wannan fikirar ce ta hauka yace tunda a can arewacin duniya akwai kankara kasa wadda take kankara Arctic can wajen North Pole kamata yayi kwangila ta jiragen ruwa su rinka dauko kankaran nan su kawo cikin kasashen hamada shikenan sai a samu koguna an yi maganin hamada yayi irin wannan tunanin to amma irin wannan tunanin abu ne wanda yake ake ganin kanta zai yi to amma kamar wannan saboda sifa ce ta Allah ya sanya ba in ba duk haukan bai kai ma a ce za a yi wannan tunanin ba saboda haka wannan ɗaya daga cikin ayyukan Allah ne babu wanda yake wannan masu nuni akan wato kahariyarsa rinjayensa da kadaituwarsa da mulki da tasarrufinsa ta cewa dare da rana din mulkinsa ne ba wanda yake da iko akan su don in kuna da iko da za ku taru ga baki ɗayanku ba za ku iya canza wani abu ko da komai kankanta akan wannan sha'ani ba wa tulijun nahara fil layl kuma ka shigar da dare ka shigar da wuni a cikin dare wa tukhrijul hayya min al mayyit ka fitar da mace da rayayye daga cikin matacce ka fitar da rayayye daga cikin matacce kwaya kwayar hatsi zaka shuka a ƙasa inda ka batta a waje ba abinda za ta matacciya ce sai ma a ci ai bayan gida amma zaka je ka sa a ƙarƙashin ƙasa sai kaga kawai Allah ya buɗa ta wani abu mai rai ya fito yana ƙara girma yana ƙara girma har yana goyo har yana da rai daga baya kuma kaga ya mutu saboda haka Allah ya sa masa rai to kuma kamar wannan haka Allah daga ciki shine Allah ya mutum matacce Allah ya fitar da rayayye daga cikinsa kafiri Allah ya fitar da matacce daga cikin tsatsonsa aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas yanzu shin wanda yake matacce sai muka rayar da shi muka sanya masa haske yana tafiya a cikin mutane kafiri matacce ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kamanta zuciyar mumini mai ambaton Allah da zuciyar wanda baya ambaton Allah kamar misalin al-hayy wal mayyit kamar rayayye ne da matacce saboda haka a fitar da mutum mai shiryayye musulmi daga gidan kafirai daga tsatsan kafirai wannan Allah ne mai yin wannan Allah ne mai yin wannan ka duba ka ga a cikin gidan Fir'auna Allah ya fitar da matarsa Asiya Asiya wadda take mumina take cewa rabbi ibn li indaka baytan fil janna wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini min alqawmiz zalim to wannan duk Allah ne mai yin wannan wa tukhrijul mayyita min alhayy ka fitar da matacce daga rayayye ka fitar da matacce daga rayayye abu wanda yake rayayye ne amma abinda zai fitar da shi kuma ya zamanto matacce ba zai yi rai din ba shine kamar kaga kaza ta fitar da kwai kwai din nan ba kinkishi shi ba shikenan haka zai zamanto matacce sai ya zamanto baragurbi gashi kuma daga cikin rayayye ya fito shi ma yana da jinsin rayuwa amma Allah bai yadda ba sai ya zamanto matacce ko kuma kamar yadda zaka ga musulmi kaga Allah ya bashi dan kafiri wal iyad billah kamar yanda ya faru hatta ga annabawan Allah قال يا ربي ان كما عند النبي نوح يجي ان ابني من اهلي دانا daga cikin iyali na ce wa inna wa'dakal haqq alqawrun ka gaskiya ne amma yayin ya zaman tuwa tana daga cikin kafirai wa hala bainahuma almawju fa kana min almuqrabin saboda haka wannan duk Allah ne yake yin wannan saboda haka aji tsoron Allah aji tsoron Allah a ga girman sa a san cewa ba wanda Allah shine fa'alul lima yurid mai yin abin da yaso shi yasa annabawan Allah idan suka ga wannan sifa ta Allah madaukakin sarki sai su rusuna su sallama ga Allah kamar yadda annabi Nuhu yayi da ya ga wannan waqi'a ta faru ga dan sa qala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin qala ya nuhu innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilm Allah ya ce masa kada ka tambaye ni abin da baka da ilimi a kai dan take sai ya ce rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm Allah ina neman tsarin ka roke ka abin da ban da ilimi a kansa sai a rusuna ma Allah idan kaga irin waɗannan sifofi na Allah madaukakin sarki sai a rusuna sai ka sallama ma Allah ka jawo ka sallama ma hukuncin Allah madaukakin sarki ka yadda da bautarka kai dukan cewa kai ba mai yi bane kai ba mai kullawa bane kai ba mai warwarewa bane Allah shine mai yi shine mai kullawa shine mai warwarewa shine mai cikakken iko kai yadda ka jawo ga ikon Allah tabaraka wa ta'ala وترزق من تشاء بغير حساب كما كان عذرت وند كسو با تاره da gurgudu ba ba tare da hisabi ba kaga ana tazba kudin kan ba su kare ba shi kansa bai san iyakar kudin sa ba wa yake wannan in ba Allah ba fa gani a rayuwa yanda Allah yake yin wannan kaga mutum lokaci daya shi kan ba gada yayi ba ba fun wadansu nema yayi ba ba fun wadansu dabara ko ilimi yayi ba in aka ce za a zo a gwada IQ wata kila IQ din sa bata fi guda bata fi 150 ba amma masu IQ 300 zaman da suna aiki karkashin sa IQ shine abinda jarabawa ce da ake wanda za ta nuna mutum basirar sa wajen tunani wajen lissafi da wajen amfani da kalmomi da wajen gane basirar gane abubuwa da rike abubuwa an dauka wannan shine kamar wato miƙiyasin hankalin miƙiyasin kwakwalwar mutum miƙiyasin hankalin sa ana su tunanin kenan ba wai lallai shine miƙiyasin hankali akwai sauran abubuwa na hankali wanda yake ba su sani ba IQ ba ta iya gwada shi ba to amma zaka samu masu irin waɗannan wannan ba zaman to sun fi kowa dukiya ba domin Allah shine yake bada arziki ga wanda ya so saboda haka mutum sai ya nema wajen Allah wannan duk nuna mana yake waɗannan abubuwa ka neme su wajen Allah ka nemi mulki wajen Allah ka nemi izza wajen Allah ka nemi tsari daga wulaƙantuwa daga wajen Allah ka nemi shiriya wajen Allah ka nemi tsari daga bata ko batan zuriyarka daga wajen Allah ka nemi arziki wajen Allah tabaraka wa ta'ala akwai waɗansu hadisai da suka nuna cewa wannan aya ita ta kunshi ismullahil a'azam duk da yake sa daga cikin hadisai wanda ba su inganta ba kamar inda al-Baqawi ya kawo a cikin tafsirin sa ya ta'liqi akan rashin ingancin sa amma waɗannan sifofi ne na Allah ɗaukaka da kirari ga Allah maɗaukakin sarki mai girma da mutum ya roki Allah da tawassuli da irin waɗannan lafuzza wanda suka zo a cikin Alƙur'ani da wannan kirari da aka yi ma Allah tabaraka wa ta'ala na'am
la yastakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya'a min duni ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير
Allah ta'ala ya ce la yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin kada mu'minai su riki kafirai awliya'a waliyansu wato majibintan lamarinsu masu keɓantacciyar soyayya a gare su min duni al-mu'minin ba mu'minai ba wa man yaf'al dhalika wanda ya aikata wannan wato na rukansu su zamanto majibinta falaysa min Allahi fi shay to ba shi da wani abu a cikin addinin Allah ba shi ba Allah ai baya cikin mutanen rundunar Allah waliyan Allah illa an tattaqu minhum tuqa, sai dai idan kun ji tsoron wani tsoro daga gare su, to babu laifi ku bayyana musu soyayya a zahiri ba a batini ba. Wa yuhadhdhirukumullahu nafsa, Allah yana tsoratar da ku kansa. Wa ila Allahil masir, ga Allah makoma take. Wannan aya ta daga cikin ayoyin da suka hana almuwalat da kafirai. Almuwalat, ma'anar muwalati shine soyayyar juna. Yayin da mutum yayi imani, Allah kuma ya umarce shi da ya jibinci Allah, ma'ana ya so Allah fiye da yanda zai so wani, ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yanda zai so wani, sannan kuma ya so mu'minai fiye da yanda zai so, ya so mu'minai kada ya so kafirai. Asalin wilaya al-muwalat, jibintar lamari, wannan kalmar ta kunshi abubuwa da waɗansu malamai sun kirga sun kai har wajen guda goma. Akwai ma'anar soyayya, da ma'anar taimako, da ma'anar wakilci, da ma'anar zamantowa halif, wato majibinci wanda yake zaka zamanto mai bada kariya, duk suna daga cikin ma'anar almuwala. An ce wannan ayar an rawaito daga Abdullahi dan Abbas cewa waɗansu musulmi sun kasance Yahudawa sun shaƙu da su, suna yawan zama tare da su, kuma har suna ƙoƙarin su fitine su a cikin addinin su, rinka jefa musu shakka. Sai aka je aka ce musu, sai waɗansu musulmi suka ce musu, bai kamata ku rinka zama da su ba, kada su fitine ku a cikin addinin, ku rinka zama tare da mu'mini, kada ku rinka rabar su, za su tushe ku a cikin addinin. Sai suka ce saboda me, ai waɗannan mutanenmu ne mun saba da su tun kafin musulunta. To sai aka saukar da wannan aya, to sai suka yanke musu, suka yanke hulɗa da su. A wata riwayar an ce akan waɗanda suke ba da asirin mu'minai ne ga munafikai, ga kafirai, Allah ya saukar da aya, wato kada ku mu'minai, kada ku ɗauki waɗansu kafirai ku rinka sa su suna sanin asirin mu'minai, ya zamanto ku su ne na ku, zamanto ku ne nasu, in kun je wajensu sai ku rinka cewa ai ga abin da suke shirya muku, ai ga abin da suke muku. Kamar wa dai kada ku zamanto ƴan leken asiri ga wanda suke makiya addinin musulunci, masu yi ma musulmi shiga burtu. Wannan shine abin da yake warware imani, wanda idan mutum ya haka zai zamanto Allah ya ce masa falaysa minallahi fi shay, ba shi da wani abu daga Allah a wajen Allah tabaraka wa ta'ala, ma'ana baya cikin rundunar Allah, baya cikin waliyan Allah. Ai wato Allah yayi bara'a daga gare shi, yayin da yake bara'a daga makiyan Allah, yaje yayi muwalati da makiyan Allah, sai shi Allah sai yayi bara'a daga gare shi. Kamar wanda Allah madaukakin al-kafirin, anan ya hada ahlul kitab, ya hada kuma kafirai kinnu. Ahlul kitab, dama aya, wata aya ta zo nassan akan su, ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya, ya ku wanda suka imani kada ku dauki yahu, kada ku riki yahudawa da nasara su zamanto waliye, ba'dhum awliya u ba'd, su majibinta sashi ne, majibinta sashi ne, za su hade domin su karkashe musulmi, za su hade su dinke da juna domin yaki da musulmi, amma ba za su taba haɗuwa da musulmi domin su yaƙi junansu ba. Wannan rashin a ɗabbaka wannan ayar yana ɗaya daga cikin sababin da ya zo da ya rusa daular musulunci a Spain, Andalus, saboda sarakuna daular Andalus, yayin da ita daular Uthmaniya a daular Umayya, Banu Umayya, wadda ta zamanto bayan ta faɗi a gabas ta tsakiya, ta ci gaba da wanzuwa a Andalus, yayin da ta yi rauni ya zamanto sai imara da ake da su, masarauta, kowace masarauta ta zamanto tana ita kadai ce tana cin kashin abin nan a gashin kanta. Sai ya zamanto cewar idan rigima ta barke tsakanin wannan masarautar da wannan masarautar, sai a haɗa kai da daular Turawa Kirista, wanda suke a gefen su suna takwada yin su kama su a Faransa, saboda kwaɗayinsu. Mu lura fa cewa fa mutanen nan fa, Faransawan nan da Turawan nan, a lokacin nan su ne ƙauyawa, su ne sai dai su sanya fata, ba sa ko ba san fa su kafa jami'a ba, sai da aka yi yaki tsakanin turawa da daular musulunci yako abinan yakin crusade yakin kokarin a kwato baitul maqdis da suka zo suka ga irin tsarin madrasa shine aka koma aka kafa jami'ar Oxford da sauran jami'oyi dan mission su suka so makafawa kauyawa ne suna ganin ci gaba a daular musulunci ta Andalus domin Andalus bata taba samun ci gaba a bisa tarihi wannan Arnold Toynbee ne ya faɗa mai cikin malaman tarihi da turawa bata taba samun ci gaba ba irin a lokacin da musulmi suka mallaki Andalus to suna ganin wannan suna kyashin abkan abin da musulmi suke to sai suka ga gashi musulmin suna neman hadin kansu domin a karye wani musulmi dan uwansu nan take suka bada goyen baya haka suka rinka haduwa da wannan sarkin a karye wannan sarkin haɗu da wannan a karye wannan sarkin sai da ya zama to kan cewar kuma in sun haɗu in suka samu mulki a kansu za su samu su shuruɗi sharɗai masu ƙarfin gaske sai da ya zama to kan cewa sun gama rusa sun gama karya su sannan suka hada ƙarfin su akan na ƙarshen shi ma suka karya shi sannan suka sallaka mashi a kansu da takobi ba su yadda daga wani musulmi a Andalus ya hijira ba ma sai dai ko ya zama to Catholic ko kuma a sare masa wuya yan boko ku ce ku karanta the inquisition at taftish da larabci the inquisition a cikin tarihin Andalus a cikin tarihin Europe ma abu ne wanda yake sananne yanda aka yi ma musulmi abin babu kyau irin abubuwan da aka faɗa to duk me ya sabbaba wannan saboda an tozarta wannan asali da Allah ya hana musulmi su muwalati da kafirai domin ka haɗu da wani kafiri domin ka karya musulmi dan uwanka ka nuna kan cewar gaba ki dai gaba kake da Allah da manzansa da mu'mine kenan ka shiga fi falaysa min Allah fi shay Allah ya ce illa an tattaqu minhum tuqa wannan istithna'in yana komawa zuwa ga jumlar farko sai dai idan kun ji tsoro daga gare su kun ji tsoron wani tsoro at-tuqa masdari ne da yazo ba ababin sa ba domin at-taqwa masdarin illa an tattaqu fi'lin sa ittaqani al-ittiqa ittaqa ittiqa'an amma taqa tuqa da taqiya da tuqatan duk masdarin taqiya yatqani ya ji tsoro ya nemi kariya ittaqa ko ifti'al ne na attaqwa akwai karin taukidi na neman kariya din na neman tsari to amma masdari da ma akan yi amfani da shi ba lalle daga lafazin fi'ili din ba daga ma'anarsa tana zuwa nan ma'anarsa aka kawo shine attuqa ko attaqa ko attaqwa ko attaqiya dukkaninsu ma'anarsu ɗaya ne wato sai in kun ji tsoron wani abin tsoro daga gare su in kun ji tsoron su to wannan wato babu laifi ku rike su a matsayin masoya zahiran la batinan a zahiri sai ku nuna musu soyayya ku nuna musu karbuwa amma a zukatansu kun san kan cewar ba kwa tare da su wannan shine waɗansu suka ɗauke shi ya zama to ka'idar addinin su kan cewa ka bayyana kafirci a zahiri ka ɓoye musulunci a zuci domin ba su yi muwafaka da ahlus sunna ba sai su ce ka bayyana cewa kana tare da ahlus sunna wanda bayyana cewa kana tare da ahlus sunna a wajensu kafirci ne wato ka bayyana amma a zuciyarka ka ɓoye cewa kai baka tare da su kai akan addinin abin akan addinin da ya saba na ahlus sunna kake akai suke dangana wannan cewa wai shine addinin ahlul bait har suke cewa suke ruwaitowa daga Ja'far as-Sadiq wai yana cewa at-taqiyatu dini wa dinu abai at-taqiya di addina ne da addinin annabawa addinin iyayena suka ce idan mutum kana jin tsoron cewa tunda in kana jin tsoron wanda ba sa kan mazhabarka to ka bayyana kana tare da su akan mazhabata su kai abubuwan da suke so kai bi ma waɗanda suke so kai bi limaman su da shugabannin su amma a zuciyar kai ta tsine musu albarka wannan munafunci kenan ba shine taqiya ba munafunci shine ka bayyana abin da ke sabanin abin da ke cikin zuciyarka wannan shine halin munafiki amma taqiya shine idan tilasta yi idan an tilasta maka ka bai in an tilasta maka zaka iya bayyana kalmar kafirci amma a zuciyarka tana nutse da imani kamar yadda zai zo a cikin suratul nahl kamar da ya faru ga Ammar ibn Yasir, aka kama shi aka azabtar da shi aka ce sai ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mahaifinsa yaki aka kashe shi, Sumayya mahaifiyarsa taki aka kashe ta, shi kuma da aka kama shi ya kasa ya fada ya tafi yana kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga dalilin kan cewa kina abin ba a zuciyarsa yake ba, yana kuka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, ya kaji zuciyarka da ka fadi wannan? Yace mutma'innun bil iman, ina tana ni sai a cikin imani. Yace in sun saki kama ka fadi wannan. Dan haka idan aka tsananta, wato abin da ake nufi da taqiyya shine kai addini gurgudan ikonka. Idan kana cikin kafirai ana saban Allah, kana cikin inda ake saban Allah, in kana jin tsoron cewa idan kai inkari da hannun dama da hannunka da karfinka ba za ka samu nasara ba ko za a halaka ka, to kai inkari da baki. In ka ji tsoron cewa idan kai inkari da baki za a gama da kai, za a kashe ka ko za a fawwata maka wata maslahatka, kamar a kwashe dukiyarka ko a ci mutuncinka a ci zarafinka, to ka ki abin a cikin zuci. Amma ba wai ka yi gida shi ba, ba wai ka karɓa ba, ba wai ka bi su kuma ma kuma ku yi tare ba. Tunda su waye suka fi kowa jin tsoro irin ribatattun musulmi wanda aka kama su suka zamanto abin nan ɗan prisoner a hannun kafirai, sun daina sallah dan su je wajen kafirai? Ba su daina sallah ba, ko a ɓoye za su yi sallah. Saboda haka taqiyya shine ka yi addini gwargwadon ikonka, amma ba kai mu'amalar munafunci ba. Dukkan waɗanda suke cewa ana taqiyya suna cewa sayyidina Ali, yayin da sai sayyidina Abubakar mubaya'a taqiyya yayi. Sayyidina Abubakar bai haddada wani ba, bai ba mu wani tsoro ba, cewa duk wanda bai mubaya'a ba sai na sara wuyansa. Balantana ce sayyidina Ali ya ji tsoro. A tarihi sayyidina Abubakar bai ce wani dole ya zo ya masa mubaya'a ba. Tunda musulmi sun yi masa mubaya'a, kalma ta hadu a kansa. Wanda bai masa mubaya'a ba ya saura shi da Allah. Saboda haka ina tsoron da sayyidina Ali ya ji da har zai je ma sayyidina Abubakar mubaya'a. Kuma ai halin taqiyya, in ka ji tsoro kai an ce kai, in ka ji tsoro, to amma ba shine abin da ake so ba. Idan ka daure din kai abin da yake shine daidai, ko ba za ka rasa ranka, ka mutu shahidi. Wannan bittifaq na malamai cewa taqiyya rukhsa ce. Idan aka tsama, in aka matsa maka ka ki bin Allah ko kai wani abu na sabo, ka ki ka tsaya akan yin abin da Allah yake so, aka kashe ka, to ka mutu shahidi. Amma idan kai abin na sabo ko na kalmar kafirci din, to wannan rukhsa ce, Allah madaukakin sarki ba zai kama ka ba. Sannan Allah ya ce wa yuhaddirukumullahu nafsa, Allah yana tsoratar da kukansa, wato a cikin wannan akwai wato narkon azaba a ciki, wato ku ji tsoron Allah. Bima Allah bai ce ittaqullah, bai ce wa yuhaddirukumullahu nafsa, Allah yana kiyaye, Allah yana jiyar da ku tsoron Allah, tsoron kansa. Nan akwai sifanta Allah da sifar annafs, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa a farshen Annabi Isa, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi, ka san abin da ke cikin raina, ban san abin da ke cikin ranka ba ya Allah. Kuma Allah ya ce wa in dakarani fi nafsihi dakartuhu fi nafsi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce in bawa ya ambaci Allah a cikin ransa, Allah zai ambace shi a cikin ransa. Amma ba a kamanta Allah da wani, ba ka cewa dan Allah ya ce yana da rai, ya ce mai yana da nafs, ka ce ai nafs din Allah kamar ta mu ce, wato Allah yana da ruhi kenan. Ruhin Allah ya Allah ya yi idafar ruhi ya zuwa gare shi, ba a sifanta kansa da cewa yana da ruhi ba, ba a sifanta kan cewa wato shine ransa ba, a'a rai ne wanda ya zo daga Allah, shine ma'ana isa ruhun lani, rai ne wanda ya zo daga Allah. Amma nafs in aka dangana ta zuwa ga Allah, ana nufin shi Allah, yana nufin shi kansa Allah, wanda ya sifantu da waɗannan sifofi na kamala da ɗaukaka, shine nafsullah din. To itlaqinta ba yana nufin kan cewa ta yi tashbihi ba ne. Tashbihi shine ka ce Allah yana kamar yadda Allah, kamar yadda mu ma Allah ya bamu rai, Allah shi ma yana da rai, ka ci ka kamanta ran Allah da ranka. Allah ne kadai ya san hakikanin sifofinsa da hakikanin yadda ya sifantu da waɗannan sifofi din, jalla wa ala. Wa ila Allahil masir, ga Allah makoma take.
قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تردوه يعلمه الله الأرض والله على كل شيء قدير.
الله يقول قل إن تخفوا ما في صدوركم جنيموس يا رسول الله in tukhfu ma fi sudurikum idan kuka bo in kun boye in kuna bo in kun boye abin da ke cikin kirazanku aw tubduhu ko kuka bayyana shi ya'lamuhu Allah Allah yana sanar da shi wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard kai ba ma abin da ke cikin kirjinku ba ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard yana sani yana sanin abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasa balla tana abin da ke cikin kirazanku wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa komai daga cikin karfin daga cikin ikon sa bisa komai shine ilimin sa yake ilimin sa ya hade da komai duk abin da kuke tsammanin kun boye shi ga sauran mutane ba za ku boye shi ga Allah ba a cikin wannan akwai wa'azi wajen wa yuhaddirukumullahu nafsa Allah yana tsawatar da ku kansa wato in ma kun boye a cikin zukatanku wannan kebantacciyar soyayya ga makiya Allah ku dai abin da kuke burinku shine kafirai su ci nasara akan mu'minai burinku shine ku ji an ce musulmi sun koma baya burinku shine ku ji an ce mujahidai yau ba su samu nasara ba burinku a ce waɗannan masu riko da addini din yau sun samu intikasa ko sun yi abin da yake za abin asirin su zai tonu ko za a nuna musu kaskanci sai ku ji dadin wannan kun boye wannan wannan abin a cikin zuciyarku ya alamullah in kun boye ko kun bayyana Allah madaukakin sarki ya sani domin Allah Allah kuma yana sanin abin da ke cikin sammai da ƙasa saboda kada ku yi tsammani wani abu zai ku ga Allah wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko bisa komai daga ciki shine sanin sa ga wannan abin da kuka boye ne
yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law an بينها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة كتن رانا wadda kowane rai kowane rai za ta samu kowane rai zai samu abinda suka abinda ya aikata min khairin na alkhairi muhbaran a halarce an kawo shi ba boye shi ba ba za a zalunce shi ba wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida abinda ta aikata na mu abinda ta aikata ko na sharri mummuna tawaddu tana kauna law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ina ma a ce tsakaninta da sharrin da ta aikata tsakanin ran da sharrin da ya aikata akwai wato tafiya mai nisan gaske ko kuma akwai masafa akwai nisa na zamani ko na tafiya mai nisan gaske wato tana barranta wato rai zai barranta daga abin da ya aikata na sharri yayin da ya ga an kawo shi wa yuhadhdhirukumullahu nafsa Allah dai yana tsoratar da ku kansa wallahu raufun bil ibad Allah mai tausayi ne ga bayi wato wannan tsoratar da mu ranar alkiyama ne Allah ya tsoratar da mu kansa to sannan ya tsoratar da mu ranar alkiyama wanda take da wannan sifa cewa rana ce wanda za ta zo duk abin da mutum ya aikata za a kawo masa gaban sa mali hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira za su ce wadannan me yaya wannan littafi ya sha'anin sa yake baya barin komai kankantar abu baya barin komai girman sa wa wajadu ma amilu hadira suka samu abin da suka aikata ga baki da halattacce an kawo shi duk abin da yayi to na sharri in ya gani gashi nan na aina alkhairi zai gan shi na sharri ko idan aka nuna masa gashi shine ya aikata sai ya barranta daga gare shi yana fata ina ma Allah ya nisanta shi da shi tsakanin sa da shi tafiya mai nisan gaske inda zai zamanto ba shi da wani alaka gare shi idan ya ga shirka ko yaga ƙaryar da yayi ko yaga zaluncin da yayi ko yaga cin haƙƙin mutane da yayi ko yaga tozar da sallah da yayi abubuwa na sabo da Allah ya hana shi ya gansu ga sunan ce ina ma a ce ban yi wannan abun ba gashi kuma za a tsora masa ya dauki nauyinsa kuma shine zai zama to sanadiyar halakar sa to ku ji Allah yana tsoratar da ku kansa saboda a wannan rana ne a wannan ranar da mutum zai rinka burin a ce ya nisanta daga abin da yayi to a ranan nan babu mai sirtarwa in ba Allah ba, dan haka Allah ya sautar da ku kansa, ku ji tsoron Allah saboda haduwa da shi a wannan rana wanda yake tsotar da ku ita a wannan aya. Wallahu ra'ufun bil ibad, amma Allah mai jin kai ne gabayi, yana daga cikin jin kansa da tausayin sa gabayi, yayi mana wa'azi, yayi mana wa'azi da irin waɗannan ayoyi, domin shi wa'azi zai sanya kai ya zamanto ka shiga taitayin ka, zuciyarka ta rayu, ka ji tsoron Allah, ka yi istiqama. Wannan yana daga cikin wato jin kai na Allah madaukakin sarki. Na'am.
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
الله يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يا رسول الله تيني مسو in kuntum tuhibbunallah, in kun kasance kuna so ku masu son, in kun kasance kuna son Allah, fattabi'uni, to ku bini, yuhibbukumullah, idan kuka bini sai Allah ya so ku, wa yaghfir lakum dhunubakum, ya yafe muku zunubanku, wallahu ghafurur rahim, Allah mai gafara ne mai jin kai. Wannan aya ta sauka ne raddi akan nasara, akan yahudawa da nasara. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. يهود da nasara suka ce mu masoya, mu ƴaƴan Allah ne da masoyan sa, suke cewa wato su ba su kadai ba waɗansu ba a cikin mutane, su ne masoyan Allah, su ne kuma ƴaƴan Allah. To shine Allah ya musu raddi anan wajen, yace in kuna da awar cewa ku kuna son Allah, to ku bi ni. A cikin wannan akwai ɗaukaka matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da babu kamar sa. Waɗannan mabiya annabawa ne, suke da'awar keɓantacciyar sifa, keɓantacciyar soyayya daga Allah. Allah ya ce wannan haramtacciya ce ga wani, duk wani wanda yake danganuwa ya zuwa ga wani annabi, ya ƙi bin annabi sallallahu alaihi wasallam, haihata daga soyayyar Allah. Allah ya ce in dai kuna da'awar soyayyar Allah, to ku bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wato babu wata hanya ta samun soyayyar Allah da samun gafara Allah sai hanyar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ku bi ni. Allah ya ce kace musu ku bi ni, wato ku bi ni, ku bar addinin ku, ku dawo ku bi addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku bar al'adar ku, ku dawo ku bi tafar, ku bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, ku bar fahimtar ku, ku dawo ku bi shiryarwa annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, dukkan al'ummata za su shiga aljanna sai dai wanda yake. Suka ce wa man yaba ya rasulullah, waye zai ki? Yace man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, duk wanda ya bi ni zai shiga aljanna. Shine gidan wanda Allah yake so, wanda Allah yake gafarta ma, wanda kuma ya saba min, wannan yaki shiga aljanna. Waɗansu wani sababin nuzul da aka faɗa na wannan ayar shine Yahudawa sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana so mu bauta masa kamar yadda nasara suka bauta ma annabi Isa, da yake cewa mu bi shi, saboda haka ne yake faɗa mana wannan magana, yake cewa mu zo mu bi shi. Shine Allah sai ya musu raddi shine sai Allah madaukakin sarki ya musu raddi da wannan ayar da kuma ayar da za ta zo wadda bayan wannan. Na'am.
Qul atiyallaha war rasul fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin.
Allah ta'ala ya ce qul atiyallaha war rasul, ce ne musu ku yi biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nan a ce atiullaha war rasul, ku yi biyayya ga Allah da manzansa, wato babu bambanci tsakanin da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tare suke. Bai ce atiullaha wa atiur rasul ba, ku bi Allah, ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ce ku bi Allah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato yadda za ku yi da'a ga Allah, haka za ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya bambance da'ar Allah da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ya fandare hanya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani zamani zai zo ya kusa, wani mutum zai zo, yana zo ne ya kishin gida, yana jin dadi yana cikin ni'ima za a bashi umar za a gaya masa magana daga cikin maganata wanda ne umarni ko ne hani sai ce ku kyale mu da littafin Allah kawai abinda muka gani a cikin sa shi zamu aiki da shi yace wa inna ma harrama rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harrama Allah abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta kama abinda Allah ya haramta ne kaga Allah ya gwama da'a ya gwama da'ar ya hada ya karana ya hada da'ar sa da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya ce fa in tawallu idan suka juya baya fa inna Allah la yuhibbul kafirin to Allah baya son kafirai wato waɗanda suke cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam da yace a zo ai masa biyayya yana nufin abota masa kamar abota ma annabi Isa ne Allah ya ce shine Allah ya musu raddi cewa ko kun so ko kun ki sai kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ku kun ki bin sa to Allah baya son kafirai wato ku kafirai ne kenan duk wanda ya tawaye ga da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya watsar da ita jumlatan yace ba zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan yayi kafirta ya warwar shahadatu anna muhammadar rasulullah domin ma'anar shahadatu anna muhammadar rasulullah shine tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima naha anhu wa ta'atuhu fima amar wa intihau amma anhu naha wa zajar mutun ka gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam cikin duk abin da ya faɗa kai biyayya gare shi cikin duk abin da yace kai ka hano daga cikin duk abin da ya hana ka ya tsoratar da cewa kada ayi ya gargadi kanka da ayi shi shine ma'anar muhammadur rasulullah to wanda yace ba zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan idan abin nan ya san idan da gangan ya faɗa ya san ma'anar wannan kalmar to wannan zai warware imanin sa sai dai in jahili ne sai a sanar da shi wannan ta nuna muhimmancin da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewar juz'i ne na addini kuma da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan akwai raddi ga masu cewa su yan alqur'ani ne kawai su komai sai alqur'ani sai abinda suka gani abinda in ba abu abin cikin alqur'ani yake ba ba ruwan su da shi Imran ibn al-Husayn sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kasar Basra ya cikin sahabbai da suka je Basra wata ran yana gaya musu yana yin magana a cikin majalisin sa sai wani daga cikin masu wannan ra'ayi tunda ba tun yau aka fara ba yazo yace idza sai kawai yazo yace idza kunta tuhaddithuna fa hadithna bi kitabi min kitabillah inda zaka yi mana hadisi ne zaka gaya mana magana ka gaya mana hadisi daga littafin Allah wato kamar yanda yanzu ƴan qur'ani suke cewa fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun da wani hadisi kuma za a yi da bayan alqur'ani to tun da aka samu irin wannan masu wannan tunanin nasu yace in zaka yi mana hadisi kai mana hadisi da alqur'ani kawai sai Imran ibn Husayn yake cewa ya haza ya kai wannan miskini ai ba ma neman mu sanya da alqur'ani alqur'ani kowa shi yake nema yace amma ba ni labari ina ka gani a cikin alqur'ani cewa sallar asuba raka'a biyu ce sallar azhar raka'a hudu sallar la'asr raka'a hudu ina gani ka gani a cikin alqur'ani kan cewa zakka za a fitar da ita a cikin wusuki biyar idan daga cikin abin da ake noma ne da shekarun da ake fitar da zakkar a shanu da raƙuma da sauransu yace ina